على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Iyayenmu mata na wannan gari mai albarka, garin Kumo, Akwa Local Government, Jihar Gombe, Najeriya, barkanmu da asubahi a wannan masallaci kuma wannan majalisi na Al-Ansar. A yau insha Allah hudu ga watan Ramadana muna darasi na biyu a cikin karatunmu da muke gabatarwa akan amfani da fa'idoji na yin aure da kuma kulawa da auratayya a musulunci. Jiya mun tattauna akan abubuwa masu yawa gaske waɗanda yana da kyau duk mutum musulmi da ya yi aure ko zai yi aure ya san su saboda muhimmancinsu, kuma don ta dalilinsu ne Allah ya shar'anta yin aure. Daga cikin amfaninsu, abinda jiya ban iya faɗa ba lokaci, shi ne akwai wato ciyarwa, muhimmancin ciyarwa. Duk wanda ya aure za ku ga akwai nauyin ciyarwa a kansa, wanda wannan ciyarwa wasu suna gudunta, wasu suna tsoronta, wasu suna tauyeta, wasu ba sa yin ta yadda ya kamata. Amma ciyarwa riba ne ga ma'aurace. Mutum ya auri matarsa ta haifa masa ‘ya’ya, duk abin da zai ciyar da su ba aikin banza yi ba, akwai lada. Da haka masu gidaje ku daina yi wa iyalin ku rowa na abinda za ku ciyar da su, ku daina musu rowa, saboda duk abinda mutum ya shuka zai girbe, duk abinda ka bayar za ka same shi. A riwayar Imamu Muslim, manzo Allah ya kwadaita dinna ne da ciyarwa, yace dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinari da ka ciyar saboda Allah ko kuɗi da ka ciyar saboda Allah don yaƙi, don jihadi, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, da dinari da ka ciyar wajen ƴanta baiwa, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, da dinarin da kai sadaka wa miskini, ka ba da sadaka wa mabukaci, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, da dinari da ka ciyar da shi ga iyalanka, afdaluha, wanda ya fi kowanne falala a ciki waɗannan sadaka, da wanda ka ba da don jihadi, da wanda ka bada ka ƴanta baiwa, da wanda ka bada wa miskini talaka mabukaci, da wanda ka ba wa iyalinka. Manzon Allah ya ce dukiyar da ka ba wa iyalinka shi ne ya fi lada. Haka hadisin ya zo a riwayar Muslim, hadisi na 995, hadisin Abi Huraira. Kun ga shi sadaka ma sadaka ne, amma sadaka wa iyali, sadaka wa gidanka, ba sadaka da ta kai talada. Za ga wani mutum yana kashe miliyoyi a waje, ya bayar a can, ya bayar a can, ya bayar a can, amma baya iya ɗauka ya ba wa iyalinsa, saboda ba wayewa, ba a karanta addini ba, da an karanta addini ko an saurari wa'azi ba da mutum bai yi sakaci da ciyar da iyalinsa da taimaka musu ba. Kuma wannan yana nuna mana ashe har sadakar da ake ba wa miskinai, har sadakar da ake ba wa mabukata, har sadakar da ake ba wa a masallaci, sadakan da aka ɗauka aka ciyar da iyali aka ba wa iyali suka ci abinci shine ya fi lada a wajen Allah. Haka annabi Muhammad ya faɗa sallallahu alaihi wasallama, ki je ki gaya mijinki, kuma shi ma ya sani. Amma ni yanzu ban sani ba, ku mata inda za a tambaye ku wai me yasa maza, wasu daga cikin mazan suke kyashinsu yalwata a matansu ko su kawo musu ko su ba su a gida, me yasa ba sa son ba wa iyalinsu a gida? Na'am, a tunaninku me yasa? To, wata ta ba da ansa a 'yar kungiyar goyon bayan maza, ta ce wai matan ne ba sa kyautata wa maza. Yanzu kun goyi bayanta? Wannan fa ina jin wakiliyar maza ce aka dasa mana ita a gurin nan. To amma tana da to a dalili na gaba sai mi. Me yasa kuke ganin wasu mazan suke rowa ba sa ba wa iyalansu a gida? Rashin ilimi na yadda da wannan, jahilci ko? To sai mi kuma rashin zuciyar kyautatawa, ma'ana zuciyar mijin madaman ba mai kyautatawa ba ne, sai mi? Rashin me? A ban ji ba. Rashin tausayi. To ga wata ta yi bayani mijinta ba ya da tausayi. O oke ba haka ke nufi ba? Ma'ana mazan da ba sa taimakawa ne, wasu ba su da tausayi, ba su da jin ƙai. Gaskiya ne na yadda akwai mazajen da suna da ƙarancin tausayi da jin ƙai akan iyalansu. Sai kuma wani dalilin, ba ku ce mun rowa ba. Rowa, rowa. To ala ayi hal, kuma ɗin mata ku rinƙa kyautata wa mazanku, din da cewa abinda za ka ba wa iyalanka baya da alaƙa da sai in ta kyautata maka ka kyautata mata. Baya da wannan alaƙar, abinda za ka ba wa iyalanka ba sai in ta kyautata ma ne za ka kyautata mata ba. Duka hakkin ta ne a kanka, dolin ka ne ka yi. Kuma ku rinƙa kyautatawa, daga wakiliyarsu ta zo ta yi bayani cewa ba kwa kyautatawa ne. Gaskiya ne na yadda akwai wasu matan da ba su da kirki, duk abin da za ka yi musu na alheri godiya ma ba sa yi. Wani yana ba da labari ya ce shi ma abin da yake ɓata masa rai da damuwa, duk abin da zai ɗauko ya ba wa matarsa, ba za ta buɗe baki ta ce na gode Allah ya ma albarka Allah ƙara arziki, bai ce ba za ta taɓa yi ba. Kina yi wa mijinki kyashin addu'a, kina yi wa mijinki baƙin cikin addu'a, da uba da miji duk ɗaya daga cikinsu idan ya maka abin insani to ka buɗe baki ka yi addu'a. Shi ɗan adam Allah da ya yi shi malama, da daɗi idan mutum ya kyautata maka ka yi masa addu'a, saboda Allah yana karɓan irin wannan addu'ar da ta zo daga zuciya, saboda an yi ta don Allah, ka ji daɗi ya faranta maka ne ka masa addu'a. Maza Allah ya ce man asda ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu, duk wanda ya muku abu na kyautatawa to ku yi mai zakaiya. In lam tajidu ma tukafi'unahu bihi, idan ba ku samu abin da za ku yi masa zakaiya da shi ba, fad'ulahu, ku yi mai addu'a hatta taraw annakum qad kafatumuhu, har sai har kun tabbatar kun ga cewa lallai kun masa zakaiya. Haka annabi ya ce, da haka shi ba laifi idan mai gidanki, ba laifi idan babanki ya miki abin insani a yi masa addu'a, da wanda za a masa a fili yana gani, da wanda za a yi masa a ɓoye, wannan abu ne mai kyau, abin farin ciki, kuma abu ne na kyautatawa. Da haka muna fata don Allah iyaye mata ku rinƙa koyawa yaranku 'yan matan nan masu tasowa ku rinka koya musu ladabi da biyayya, ku rinka koya musu yaya ake zaman gida idan an yi aure. Ina ta gaya muku kullun a karatu, ina maimaita muku, yanzu fa ba kyawun halittar mace ne yake zaunar da ita a gidan miji ba. Babu, ba maganar kyau ba ne, ba yanga ba ne, ba maganar matsayi yar gidan wane ba ne. ‘Ya’yan manya nawa ne aka kore su aka sake su a aure? Idan kina ga daren ko dan kina da kyan halitta ko kina da kaza, za ki dai da kyan halittar taki kuma auren ba zai zauna ba, za ki zama bazawara. Yanzu mai maza suke so kyawun hali, ko akwai kyan halitta? Idan kyan halitta ba ta haɗu da kyan hali ba, ya zama shirme. Ba iya kawo maka baturiya muguwa ka kore ta, ba iya kawo maka balarabiya mara addini mara kyan hali mai mugun hali ka ji ta ishe ka wanda aka maka baka mai kaman gawayi ka zauna da ita, wallahi fi maka aljiri akan ka zauna da balarabiyar da take mai mummunan hali. Balantana ke yar uwa ta baka haba, haka ku gyara halinku, ku gyara ɗabi'unku, ku yi musu ɗabi'a mai kyau da ba su da bakin da za su zage ku, ba su da bakin da za su ci mutuncin ku, su wulaƙanta ku. Ina fatan iyayena mata fahimci wannan. Kenan, wannan yana nuna mana cikin kulala da amfanin aure. Wato a shine mutum ya zama yana ciyarwa, ku ba wa iyalinku, ku taimaka musu. Karatu na gaba a yau wanda za mu ɗora a kai sabo shine tibul ishirati, wato kyautata zamantakewa da rayuwa tsakanin miji da mata, shine tsibu al-ishra. Ku lura da wani abu guda, rayuwar aure ba ta yiwuwa sai in an samu kyakkyawan, wato ba a jin daɗin rayuwar aure sai in an samu wasu abubuwa da shari'ar musulunci ta shimfiɗa mana. Ku yadda da wannan, ku huta. Idan ba ku yadda da wannan ba, za ku yi ta yawo ne da ƙarshe dai duk yawonka dole ka dawo gida. Wacce take son ta yi rayuwa mai daɗi, hankalinta ya kwanta, wanda yake so ya yi rayuwar aure da shi da matarsa rayuwa mai daɗi, hankalinsa ya kwanta, dole sai ya kula da waɗannan abubuwa, musamman ga mace wanda ku ne a gabana yanzu. Na farko dai addini, wannan shine asali. Ba yanda za a yi mai magana aure ba mu kaɗaitar da ku ku lura da addini tsakanin ma'aurata ba. Idan kika kuskura kika aure namijin da ba yi da addini, za ki ga baƙin ciki. In kika aure mijin da ba yi da addini, za ki ga ɓacin rai. In kika aure namijin da yake bai damu da addinin musulunci ba, ba ya da ibada, za ki ga tashin hankali. Za ki auri 'ya'ya su ma ɗin irinsa marasa addini, kuma ba zai ji tsoron kowa ba, zai kyakkyata ki, zai wulaƙanta ki, zai tozarta ki, zai ci mutuncin ki, zai miki duk abin da ya ga dama na wulaƙanci. Saboda kin kuskura, kin je kin auri mara addini. Haka kai ma namiji, duk namijin da ya je wata budurwa ko bazawara, ya bi haskenta, ya bi kyanta, ya bi halittarta, amma ba ta damu da addini ba, ba sallah a kan kari, ba kamewa, hijabi ma fada take da shi, ba mutunta iyaye ballantana dangi, ba mutunta tana alaƙa ne da kai akan mai ka ba ta kawai, za ka ga wulaƙanci. Duk namijin da ya je ya auro mace wanda ba ta damu da addini ba, ba ta da tarbiyyar addinin musulunci, wallahi ya yi zaɓen cimin dare ne. Kuma ke hajiya da ke nake, da ƴarki budurwan nan da take gabanki, da kika yi sakaci kika yi wasa, ba ki sa tana kula da addini ba. Da ƴan mata ga su iya gani, amma ba su samu da addini ba, ba zuwa islamiyya, babu karatu, babu zikiri, yanzu ko ɗan tafsirin nan da ake zuwa da azumi, ai akwai tsawayenki da yawa, wallahi ba za su zo ba. Tafsiri za ki je kin dawo. Akwai su ko babu?
yanzu dan Allah ke kawaki ma ba haka take ba
to na san kai
da yawan su suna nan su gani suke yi wata lokaci ne amma zaki ganta a tasha a tsakanin maza inda ke da ka haka take ta dauko kayan sayarwa kana ta wahala ko an zo an fito da ita zance ba ki zo kika saurari tafsiri da karatu ba amma saurayi zai zo kofar gidanku yayi awa biyu yana tsaye da ke cinkina canja kafakin gaji da tsayawa har sai kin ce kai bari nemi dutse dai dan zauna amma dan kuma ga wurin karatu alhamdulillah ga shimfuna ga marun famun muku ko ku ce kun gode Allah saka da alkhairi ba ku fada ba na cire ta na zo zan tashi gaba daya kaga mutanen nan sun ga rumfa sun take ga iska ga komai a ce an gode Allah saka da alkhairi ko magana ina kallon ku na kalle ka ni ina ta tausayin ku akan ina nace ɗaliban nan na rana tayyawa an kori kadangaro an kori komai amma shiru mutanen nan nace daman kuma can komo haka kuke ba godiya an ga abin alheri to Allah ya saka da alheri sai mana addu'a Allah ya ba mu kuɗi mu hadada masallacin nan mu yi ta fankace ce wata shekara a cikin masallaci ma a ce za a yi karatun nan ku sakata ku wala ku shakata yi ki miƙe ƙafanki a kan kafir insha Allah ta'ala ku yi addu'a Allah ya kawo kuɗi ko ba haka ba kun san komai sai da kuɗi fa to Allah ya sa mana albarka Allah ya taimaka mana da haka dan Allah idan za ku yi aure kula da hadisin da manzo Allah ce alayka bi zati jini taribat yadaka duk wanda zai auri mace to ya kula da mai addini dan hannunsa ya samu albarka ya samu alheri hadisin Imam Muslim riwayar Imam Jabir idan mace ba ta da addini afsada addini zaujina malamai suka ce in dai mace kawure ta ba ta da addini to tana bata addinin mijinta ne kamar yaya hajiya in kika bari danki ya auri yarinya yar duniya mara addini sai ta lalata shi mace tasiri ne da ita akan namiji ba na wasa ba tana da tasiri sosai wallahi da haka lalata addinin mijin da take in dai ba ta da addini dan sallan da kake zuwa dan ibadan da kake dan sadakan da kake dan alherin da kake in ka kuskura ka je ka debo tun dare ka debo yarinya mara addini wallahi sai ta lalata ka haka malamai suka faɗa idza lam yakul ladinun afsada ad-din zawjiha sai ta lalata addinin mijinta sannan kuma wato za ta munanta masa za ta yi taɓata masa rai zai gabaɗin ciki kamar yadda na gaya muku idan kuma wato ta ɗauki kishi kuma bala'i kan bala'i kenan idan kishi ya gino a kan mace mara addini to tana iya bunkawa gida wuta mace mara addini in ka aure ta wallahi tana iya kashe kishiya mace mara addini in ka aure ta kai ma za ta kashe ka wai yanzu a Najeriya za a iya irga adadin matan da suka kashe mazansu wala iya ba yawan su ya isa duk ba su da addini ne zuwa akai aka je aka aure su ba su samu da addini ba wataƙila dan kyansu ko dan halittarsu ko dan wani matsayin da suke da shi ko dan kaza ko dan kaza duk macen da za ta iya ɗaukan makami ta kashe mijinta ko ta sa bindiga ta harbi mijinta ko ta shaƙe mijinta da wayar kebul ko ta bunka masa wuta a ɗaki ta kone shi wannan mata ba ta da albarka ba ta da alheri kar a aure ta kar a yi kusa da ita to amma maza kin san matsalar namiji shi yawanci abin da yake damunsa bai fiye kula da addini ba yanzu mutum zai zo yana magana da Allah a karam kalla a cikin ɗalibanka ɗaliban nan naku masu zuwa makaranta da Allah ku za a sama mun wata mai tsoron Allah mai ibada ni mai tarbiyya ce na damu da ita kun ji abin da ya faɗa ku kana haɗa shi da wata sai ce malam ko akwai wata wannan fa ba ta yi ba a'a yaya ba ta yi ba kala ce ta dame shi za ka ba shi wanda ka yarda da ita ga tsoron Allah, ga ibada, ga karatun Qur'ani, ga hadda Qur'ani, ga mutunci, ga iyayen arziki, ga kima. Idan ka bashi sai ce wannan bata masa ba. To kun ga magana farkon nan da ya faɗa ba shine a gaban sa ba. Me ya dame shi yar birni, yar cakarewa, yar sawa a gaban mota. To ga duk wanda yake aure mace dan wannan hasken kuma wai zama ba ta dadi ne. Wallahi sai ya ga tashi hankali da bacin rai. Na'am. Ba hadawa aka yi mutum ya aure mace dan halittanta ko kyanta ko sifanta ba. Ba a hana ba. Amma dai ya zama babban abin da yake gaban ka shine addininta da tsoron Allahnta da ibadarta. To da maza sun gane wannan, da sun huta. Za ka ga yarinya mai ibada ga ilimin ga tarbiyya ga kamewa. Saboda Allah ya mata wata nau'i na halitta tana nan a zaune ba wanda yake kula ta. Ga wacce kuma iya shakiyanci da shaidanci a gaba take. Amma halayi ake a kofar gidansu. Me ya kawo su ba Allah ne ya kawo su ba. Ba dan Allah suka zo ba. Kuma shi namijin da shi ma da ya yi aure ba dan Allah ba. Ke ma ki gane illar. Idan ya aure ki saboda wani abu. Duk lokacin da abun ya canja to zai wulakanta ki ne. Yanzu ba kina ga dara saboda hasken ki ya aure ki ko? Ko halittar ki ko kyanki ko kina da wani abu ba? Duk wanda abun ya yi kasa shikenan. Kowa ya sani mace ana aurenta haihuwan fari ta fara canjawa, haihuwa na biyu ta fara canjawa, haihuwa na uku ta fara canjawa. Iya yawan haihuwanki iya canjawanki. Kuma yanayi da ɓacin rai, rashin nutsuwa da kwanciyar hankali a gida, wallahi yana mai da kyakkyawar mace ta zama mummuna. In kika fada hannun miji mara mutunci mara arziki. Wallahi sai ya koɗar da ke, ɗan da riga take koɗewa ta shiga rana, wallahi ɗan adam ma yana koɗewa. Haka ne ko ba haka bane. To da zarar ya ga kin canja, to shi ma fa sai ya canja miki. Lokacin da yake neman aure kan ba abin da ba zai yi ba. Duk abin da ya samu zai tattaro ya kawo miki. Wallahi yana so na. Wata yarinya take ta gaya mai ai mata addu'a ta kama wani saurayi yana bala'in santa yana mata hidima na ce kile biya hankali yace wallahi ki biya hankali in dai mazan wannan zamanin ne wallahi ki bisani ki bisani in ba sa'a ba kawai ki tana jindayawa ya ga tafi ki harshe zai canja kwarai kuwa ba shi yasa kike ganin rashin hankalin wai kawawai wai saurayin ta ya zo mata irin wai ta dibo kawayen ta wasu su raka ta ashe ba ki da hankali an daina yi ai ashe a wala hakki no anganga ai ba ai ta fike ga dai ina kawayen ki ce suna nan na ruwanka da su kawaye na kawayen ka ne amma wanda ba su da wayo wai za ta tafi sai ta dibo kawayen ta biyu ko ko su raka ta ayya kawayen cin amanan wannan zamani wallahi wata sai ta kwace miki saurayi ko kuma yana zuwa ya kallaro daga to ai wancan mata fi sai ki yana cewa wai wancan kai yaushe za ta yi aure ne duk saurayin da kika ji yana tambayan ki kawar ki yaushe za ta yi aure to zancen ki ya kare gwamnatin ki ta faɗi zai canza sheka ku kiyaye ku zama masu wayo Allah ya ganar da mu da haka ku zaɓi addini idan kun samu miji mai addini akwai daɗi idan kuma kun samu mata mai addini akwai daɗi idan mace ta auro mara addini za ta ga tashin hankali za ta ga damuwa za ta ga fakin ciki mata suna ta kukan mijina yana shaye-shaye malam yaya zan yi da shi mata suna ta kukan mijina yana neman mata malam yaya zan yi da shi mata suna kukan mijina wallahi bai damu da sallah ba nayi ya rinka sallah ya zazzage ni ya ce kabarinsa daban kabarina daban malam yaya zan yi da shi malam mijina fa ni wallahi ma baya nema na ta hanyar sunna sai dai hanyar da Allah ya haramta malam ni ya zan yi da shi mijina idan na dauki ciki baya son ciki sai ya ce sai dai ne na zubar malam yaya zan yi da shi ni mijina fa wallahi zagin iyaye na yake malam mijina fa baya bari na da yi abin da yake na addini Allah yana so ya hana ni zuwa makaranta ya hana ni zuwa islamiyya malam mijina ya hana ni zumunci da uwata mijina ya hana ni zumunci da dangina ya raba ni da gidanmu gaba daya malam mijina, malam mijina kulluk abunda mata suke ta kuka kenan mijina mijina lokacin da zaki aure shi kina ina kina lokku gaggawa yanzu da saurayi yazo yana zuwa malam kiga da in yazo sau ɗaya sau biyu ya gajiya a gida alhamdulillah wai kai kan ba za ka fito ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amari ba ka ya lalace wannan abu ku yanzu ku dattawa wannan don Allah a lokacin kwana wannan abu wallahi ba san da wannan ba waɗannan tsofaffin wallahi ba san da wannan abu kunyan ba amma yanzu budurwa ne fa za kwana ɗaya kwana biyu fa wai ni mamaki ma kike ba ai yanzu ba za ka fito ba yanzu daman ke za ki gayyata ya fito wace fitowar bayan fitowar da ya zo kuka gaisa ma'ana ya turo iyayensa a samu a yi maza-maza kin nuna masa ke kina neman kai ne kin nuna masa a kasuwa ne kike kin yi kwantai a haka ne mana kar mu yi saɓani da ku akan wannan an shi ya kamata ya tambaya ya ce zai fito Allah sauki wai suka ce wai a rahabu tuwalata butu gwaɗin kanto ɗin butu ɗin walata Allah rufa a fili abu na biyu kusurin kul kyakkyawan hali kowace mace ta yi ƙoƙari ta zama mai hali mai kyau ya muke nasiha wallahi in halin ke zama mai kyau ke ne mai riba a rayuwa ke ne mai albarka a rayuwa idan ku halin ke zama ba yi da kyau za ki fada da surukarki za ki fada da surukinki za ki fada da kallon miji za ki fada da yayyen miji za ki fada da makotanki za ki fada da abokanin miji kowa za ki fada da shi yadda ka san ba ki kariya yadda ka san kariya ta haifi yaya fada ne da ita kuma wannan idan wani akwai wani dalilin da yake sa a samu zawarawa masu tarin yawa a gari wallahi rashin halinku ne ku yi haƙuri ni da ku ba ɓoye-ɓoye in gaya muku gaskiya duk macen da halinta bai zama mai kyau ba ba ta yi kamar matan ƙwarai ba annabi ya yi ta yaban mata masu halin ƙwarai menene halin ƙwarai haƙuri haƙuri menene halin ƙwarai addini da ibada menene halin ƙwarai rashin kwaɗayi menene halin ƙwarai rashin sa ido akan gidan ƙawata kaza ake mata ni ba a min kaza menene halin ƙwarai girmama miji girmama iyayen miji girmama ƴan uwan miji da dangin miji ko da ba sa son ki da yawan ku kuna da matsalar da idan kun yi aure kuna samun matsalar dangin miji ba sa son ki to in sun je ma ba sa son ki tunda mijin ki yana son ki ke kan ya auro ki ai kin nasara sai ki canza siyasa yaya zaki yi ki sa su so ki saboda da yawa dangin miji suna iya sababin kashe miki aure da ke nake fa wanda kike da matsalar dangin miji wata ta ce wallahi ni ina son mijina shi ma yana sona amma matsalar sa gaba ɗaya danginsa ba sa sona ba komai ki duba me ya dame su ki buɗe ƙofar kyautatawa ki ringa kyautata musu in dai ba shedanu ba ne aljanu ba ne ba me hali mai kyau girmama na gaba da girmama duk abin da miji yake so ki rinka girmama shi da za ku yarda da wannan abin da na gaya muku iyayena mata wallahi da kun more wa rayuwar aure amma fa ina tabbatar muku ana wahala yau a gidan aure wahalar ta isa ciwon ya isa kuncin ya isa ka gama cemalan iya ni'ima da wadata da alheri
kafin a aurar da ita, amma in kuka haɗu da ita bayan shekara ɗaya shekara biyu, yadda ka san gwaggon biri, wala haka za ka ganta. Kun taɓa ganin gwaggon biri a hoto ko? Ai bai da fasalin gani, to wallahi tashin hankali take ciki. Wata wata kira ni a waya tana ta ajiyar zuciya, na ce ni kan bari maza in gama fata wannan kar ma Allah ya ɗauki ranta muna fata wannan. Saboda larurorin yayyawa. Wallahi tun ina jan aya ina jan hadisi ina ba da haƙuri da ta rinƙa lissafo min wani abu sai ina na'am to abin yayi yawa hajiya tun ɗoke wallahi talabka min matsalolin nan da ƙarfi zai mun shirye ce yanzu ya za a yi na ce ki ɗan ban lokaci ni ma zan ɗan numfasa haka nan Allah ya yi muku tashi hankali. Allah ya ba ku rayuwa mai daɗi. Allah ya yalwata muku. Allah ya faranta muku. Allah ya ba ku mazajen ƙwarai. Wanda ta auri mijin gashi-gashi nan Allah ya gyara miki shi. Wanda ku ba ta faɗa gidan aure ba, Ubangiji Allah kai mata arzikin samun na ƙwarai. Su ma mazan Allah ya ba ku na ƙwarai. Malamai suka ce sayyi'atul khuluq dararuha aktharu min naf'iha. Mace mai mummunan hali cutarwanta ya fi amfaninta. Inji, inda mutum ya kuskure ya auri mace mara hali mai kyau, to cutar da za ta yi maka wallahi ya fi arziki ya fi amfanin da za ka samu a tattare da ita. Husnul khuluq. Abu na uku, ana so a samu kyakkyawan hali, kishiyar mummunan hali kenan. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene mafi yawan abin da yake shigar da dan adam aljanna, ya rasulullah wani khasla wani dabi'a wani hali ne yake yawan shigar da dan adam gidan aljanna? Manzon Allah ya ce husnul khuluq, kyakkyawan hali. Duk wanda ta zama mai hali mai kyau albishirinta inda yake zaman ƙauranta in ta mutu aljanna za su shiga. Amma damuwar ku ba ku da haƙuri, kuna da yawan raƙi, kuna mantawa da nassoshi da shari'a ta ce ku yi. Wata ta zo tana ta yi min magana a kan miji, tana ta faɗa yana cutar da ita, tabbas bayanan da ta bari yana cutar da ita yana zaluntarta. Baya ɗaukar nauyinta, baya iya mata kaza, baya iya mata kaza, baya iya mata kaza, nace kinga, kinga, ki saurare ni. Mafi linjaye da yawa daga cikin maza yau ba sa iya ɗaukar nauyin matansu a gidajensu. A ce wai ɗari bisa ɗari za ka yi wa mace abin da Allah ya ce ka yi mata? Ka ɗauke nauyinta ɗari bisa ɗari da yawan maza ba sa iyawa. Da yawan mata haƙuri suke yi. Mijin wannan zamani da za ku zo kuna rikici da shi akan magin miya? Magi ba? Ku duba dunƙulen magi. Magi, hannu ɗin nan a gidana in magi ya tsare da wuri ba sai na ta da ƙura. Gaskiya ne. Rayuwa ce ta sa haka. Abinci ba har yanzu ba mu fi ƙarfin abinci ba a gidajenmu. Wani ya siyo tattashe da tumatir ɗinsa da yawa ya siyo, tana murna ha mai gida mun gode Allah ya saka da alheri wannan tattashe da tumatir ya yi kaza kaza kaza, ya ce markaɗe za a kai shi. Ta ce oke soya shi zan yi kenan. Ta ce ni dai na ce a markaɗo. Aka je aka markaɗo ya zo ya ɗauko kujera irin tumatir nan ya zauna a tsakar gida, ya ce a kawo masa ƙaramin kofi da yara suke shan shayi, ya ce a kawo masa leda da ake ƙullar ƙanƙara. Ya ce to yau ko me za a yi? Ya ce billahi al'azimu ƙulle shi zan yi tafi a sa shi a firji ajiye shi. Ya ce ta kai da tumatir ɗin? Ya ce ki zo ki bayanin adadin abin da zai ishe ki miya da rana da daddare. Ta yi bayani ta ce gashi. Ya kulle tattasan nan da tumatir gaba ɗaya zuba ya ce gashi nan adadin kwana kaza, kar a kuskura ya ƙare kafin lokacin nan.
ba ruwana da bakon da yazo, ba ruwana da wata makwaciya da tazo, ba mukin yi baki da yawa, kin dafa da yawa, ba ruwana. Namijin wannan zamani ta kai ga ya kirga adadin tattasai da tumatur din da ya sayo ya kawo miki. Ina magana iya daukar nauyi. Kowa ma dai take a gidanta. In kanan zuri ne alissafe yake. Idan gas ake sayo miki alissafe yake. Idan itace ne ma alissafe yake. In shinkafa aka aje miki buhu ma alissafe. In kwano biyar ma alissafe yake. Kayan miyanki alissafe yake. Maginki alissafe yake. Duk abin da kike sani alissafe yake. Kuma wani ma watan zai kare, lissafin zai kare. Sai ya kara maka kwana uku kwana hudu. Kai ka san dabarar da za ka yi. To ya mai maganin wannan sana'a. Duk macen da ta samu damar yin sana'a, ku je ku yi sana'a, ku nemi izinin mazajen ku yi sana'a. Iyayena mata, don Allah ku daina zama a gidan aure ba sana'a. Kuma in an ba ku kuɗi jari, ku daina cinye jari. Na shirinku, sai ki zo ki langabe, miji ya baki jari, ki cinye jari, sai ki daɗa dawowa kuma. Ko da yake wata ta ce billahi al-azimu ba ni kaɗai na cinye ba tare da kai muka cinye. Yin sana'a maganin bakin cikin miji. Yin sana'a maganin bani-bani da mace za ta yi miji. Yin sana'a maganin wulakanci da miji zai wulakanta ki akan naira 500 da ka miki tsawa. Yin sana'a maganin kuttu da damuwan da ka ga hijabi mai kyau kana so. Kai wata hudu kana bin mijin kai sai maka hijabi bai saya ba. In kina sana'a ya ma san kin saya. Ki je ki tambayi mata masu sana'a yadda suke sakata su wala a gidajensu. Kuma in kina sana'a ribar ki ki boye ta ba ma fa a gargashin gadansa ba. A'a a gadan ki, a gadan kin ma inda yara suke kwanciya jarirai inda ba zai je wurin ba. Ki boye kudin ki. In kika kuskure ya gane nawa kike samu. Zancen ki ya kare. Da ba haka bane. Haka ne ai. Ke ma ai baki san nawa yake samu ko kin sani. To shikenan kowa ya ci nasa. Ki sana'ar ki wani lokaci ki taimaka wa gida. Allah zai biki albarka a kasuwancin ki. Dan haka halin da ake ciki na kashe aure baya min kaza baya min kaza. Da ku rinka kashe auren gwanda ku nemi wata sana'a da za ku yi, rike aurenku. Amma fa ba ina goyon bayan maza su kyale ku ba sa kulawa da ku bane, ba goyon bayan nake wallahi. Ina neman muku shawara ne ta maganin wulakanci da cutartuwa. Kuma ina ba ku shawara ne na yaya za a magance yawan mace-macen aure. Yanzu akwai matan da, wallahi ina gaya muku. Auren ya mutu uban ne yake cewa je ki ba abinci bane zan rika turo miki duk wata. Mijin baya iya ciyarwa. Baya iya ciyarwa. Ya aure ki ba yanzu. Kwanan nan wata taimun fata. Haka da makallawo Allah ya saka da alheri. Ni dai wallahi ina da yar damuwa. Yace mai damuwar ki? Wallahi wani bawan Allah ne mutumin kirki ne sosai sosai. Wallahi ga iya so yana so na ni ban ma taba gamuwa da mai so na irinsa ba. Nace yayi kyau Allah saka da alheri. Soyayyar bayan katanga ba. Nace mai damuwa? Nace amma fa shi ya ce da kima gaskiya he ne ai masa hakuri inda halin inda zan nemi yan kwara su taimaka masa a taimaka masa. Maganar kayan aure yace babu wannan magana wallahi bai da hali. Shi ba zai iya ka aure ba. Kuma yanzu duk wani abu da ake yi kawai a yi masa hakuri shi dai abin da yake so ni kawai yake so a dauko ni a kawo masa. Amma da yake mace ce tana gaba bayan ta ce amma mamalar mutumin kirki ne. Iyi tana son kayan da a haka yi. Na ce yana da kyau. Yana da kyau amma tana ke kan duk talaucinsa. Kin shi ne ƙasa saboda talauci wallahi ya nemo kuɗin. Kuma yanzu mutumin da ba zai iya biyan kuɗin sadaki ba shi ne zai iya rike ki ya aure ki. Naki da wayo. Yanzu mutumin da zai aure ki a tamfa ɗaya biyu uku da zai baki ki saka ki sa a ranar biki bai da hali shine in ya aure ki zai iya daukar nauyin jaririn da kika haifa zai iya daukar nauyin ciyar da ke da shayar da ke saboda kin zama gwanjo kina neman kai ba kwaɗayin duniya nake koya miki ba amma dai fa sai kin nutsu wani kuma dabara yake yi zai ce miki bayi da shi bayi da shi amma fa a waje yana da shi yana yanka shaddodi masu tsada yana hawa mashin mai tsada ke din ne ba zai yi miki ba sun da ya ganki kin dade baki auru ba ko ya ganki a matsayi kike auren kike nema iya mutuwa dan haka sai ya dauke wa kansa nauyi a kawo masa ki kyauta arha bai yi komai ba dole sai kun kula yana da kyau a taimaka wa miji idan zai auri mace yana da kyau a daga masa kafa idan bai da hali ba dole ba sai an yi kayan aure yana da kyau in an yarda da imaninsa da addininsa da amanarsa amma wasu maciya amana ne zai aure ki a hakan wallahi ganin wannan abun ya gabe wahala wajen aure ki sai ya tozarta ki wasu haka suke amma wasu ba haka suke ba dan haka idan irin wannan aure ya zo sai ku zauna ku biya Allahnku ku ga me daidai kuma ku nemi shawara mu ne muna gaya musu duk wanda zai je nemo aure to ita ne Qur'ani ma cewa wanda bai da hali ya kame ya hakura wal yasafi bil ladina la yajiduna nikahan wanda ba su da halin yin aure su kame a tayi bin Allah min fadli shi Allah ya wadatar da su idan mutum bai da iko sai ya hakura aure yanzu sai da kuɗi sai an nemo kuɗi cokali kuɗi ne lugayi kuɗi ne sallaya kuɗi ne gado kuɗi ne kujera kuɗi ne katifa kuɗi ne zanin gado kuɗi ne da za ka zan wani bawan Allah ya aurar da yansa ya kira ne ya ce malam ya ce ya aka yi ya ce wallahi duk wanda yake da ya budurwa zai aurar da ita ina tausaya masa a rayuwar nan na ce me ya faru ya ce wallahi na zo zan aurar da yata yadda ka san zan yi hauka ya ce Allah malam ya ce malam kurin labulen ɗaki kawai na je ina neman labulen shi ma mijin ya je kurin ya je tamfaɗa mana wani gida ya je ya nuna ya sa abin da ake zai a gina gida sai a nuna uwar amarya a barka da wahala ya ce na je aka rinka gwada labulen nan ana aunawa litoci na tafiya ana aunawa ya ce da aka zo aka yi min lissafin kuɗin labulen nan sai na ga to wai wannan kam ni gaba ɗaya rayuwata akan wannan mijin zan ƙare ne ya ce a kan labule yanzu in kashe wajen miliyan kaza ya ce yanzu ba za ku nemo mana wata fatawa da za a sa namiji ya rinka yin labule ba in zai aure ya ce gado inda ake sai da gado kana taba gado ga shi ga kana taba sai a ce maka miliyan biyu miliyan uku gado lokal fa na ƙasa-ƙasa ya ce ku je rukuwa inna lillahi wa inna ya ce kana taba kujera sai a ce ma miliyan kaza ya ce ya nuna wani gado ya ce kawai sai aka ce wai miliyan 25 ya kalli matarsa ya yi tsaki ya ce zo mu tafi yanzu ba duk wanda zai aurar da budurwa fa yana ciwon nan tashin hankalin ka zo ka kashe wannan uban kuɗi ka ɗauka ka kai wa yaro ya je sati ɗaya sati biyu ya kama zagin yarin ya hada duka saboda mummunan zaɓe da kuka yi ba a gaggawa ku daina gaggawa a tsaya a yi zaɓe mai kyau mai mutunci mai kima mai daraja muna fatan Allah ya kawo lokacin da maza su za su rinka wannan ayyukan gaba ɗaya Allah ya kawo wannan lokaci Allah ya kashe wannan al'ada ya canja ta in miji zai aure ki ya je ya siyo gadarsa da katifarsa yi ya siyo kujerunsa da komedinsa a gane haka ake yi a nan ƙasar gane na je wa'azi wa mata irin ku na yi ta faɗa ina ta bayani sai da na gamawa suka ce ayya malam mu a nan fa namiji yake komai ya ce wayyo dan zama mu dawo gane a yi a gane idan za ka yi aure ƙabilunsu mafi yawan ƙabilunsu namiji shi yake yin komai, shi zai sai gado, shi zai sai katifa, shi zai sai kujeru, shi zai sai kayan kitchen, shi zai bada sadaki, shi zai kayan aure. Amarya kawai guda za ta zo ne tana guda tana ayyuri za ta shigo gida an zuba mata komai. Yanzu wannan da Allah zai wulakanta wannan auren bayan ya kashe kudin zai gaggawan saki.
A'a,
bai zai gaggawa amma yanzu aka tara masa kaya ba shi kawai zagin ki zai zagi yanke shi a kawo a kore kore kudi da tsummo karan ku. Allah shirya. Allah shirya. Akwai hukura kure a cikin zamantakewar aure. Sai dai malamai su tawa'azi su yi su gaji kawai. Amma lamarin ya lalace. Allah gane da mu. Malamai suka ce wannan husnul khuluq hali mai kyau shine matlubun indihi yahsulu tahassun. Shine ake samun kariya da tsaro. Shi yasa yace wali hada umira bin nazari ila al-makhtubati. Shi yasa aka ce a kalli wacce za a nema aure. Shari'a ta ce in mutum zai auri mace ya kalle ta. Waqad kana aqwamun la yanzuruna fil husn. Malam yace da yawa wasu mutane a da ba sa kallon kyawun mace. Wala yasuduna tamattu'a. Su a auren su ba ma jin dadi ne da me su ba. Kawai su abin da ya dame su mai addini. Abin da malam yake so yake bayani. An yi wasu magabata na kwarai. Su ba ma su kalli mace ba za su aure ta ko kallon ta ba su yi. Sam abu na biyu an yi wasu magabata ba wai suna yin aure ne wai don jin daɗin da ke cikin aure ba. Ba ta matuƙi ne ga wansu ba. Su suna so su samu abokiyar rayuwa da za ta taimake su su taimake ta. Wanda za ta rufa musu asiri. Kuma daman mace mai daɗin rayuwa ita ce macen rufin asiri. Da mata ba su zauna a titi suka gagara a ruwa ba. Bari ku ji wata kissa. Imamu Ahmad Ibn Hanbali ɗaya daga cikin malaman mazhaban nan guda hudu. Wata rana wani mutum ya bashi ‘ya’ya guda biyu. Ku ji wannan kissa ku rike ta ba. Waye na ce? Imamu Ahmad ko? Ibn Hanbali. Wani mutum uban wasu ‘yan mata ya bashi ‘yan mata guda biyu ko guda uku. Ya ce amma a cikinsu akwai makahuwa, makauniya akwai wacce budurwa ce amma makauniya ba ta gani. Imamu Ahmad ya ce kar ku ɓata lokaci ba sai kun yi min bayanin sauran matan ba kuma ba sai na je na gan su ba. A ɗaura min wannan makauniyar ita nake so. Ba za ku ce Allahu Akbar ba ko? Yanzu waɗannan mazan masu irin wannan tunanin ai kun ga masu ikhlasi. Ya ce a ba shi makauniyar. Wannan fa sunansu Imamu Ahlus Sunnati wal Jama'a. Wanda wannan ɗabi'ar shi ne malamai masu wa'azi ya kamata su yi ƙoƙari su raya ce a cikin mutane a yau. A daina zuwa in ana aure a mai da hankali a kan kwaɗayin duniya da sha'awa kawai da halittar mace. A nemi mai mutunci, matar zufin asiri da za ta kula maka da ‘ya’yanka da tarbiyyarsu, shi ya fi maka alheri. Kuma abin mamaki malama duk wata mace duk mace mace ne. Annabi ya faɗa hadisi yace fa inna fiha ma fiha. Abin da ke tattare da wancan shi ke tare da wannan. Yace a bashi makauniyar. Haka aka yi wa makauniya aure aka kai ta gidan Imamu Ahmad. Allah ya mutunta ta. Yanzu mu yanzu in yarinya makauniya ne ake karewa da ita. Sai fa a yi ta neman makaho a gari wai sai shi za a haɗa su. Wani wani irin tunani ne wannan. Dan Allah ba kamata ai mai gani ya auri makauniya ya taimaka mata ba. Wani wani irin tunani muke da shi wai idan mutum yana da larura a cikinmu wai a rasa mai taimakonsa. Wata gurguwa ce sai ce malam karza ba abin da na rasa amma Allah ya jarabe ni dan ciwon nan da ake na polio. Allah ya sa polio ya kama mu kafata na zama gurguwa. Yanzu gashi nan duk kawaye na wanda ba mu kai ni ba sai sun yi aure da an zo an gani ina cangal-cangal ba wanda zai aure ni. Yanzu wannan al'umma abinda take daidai ne, kawai don mace ta zama gurguwa ba za a aure ta ba, ta saba wa Allah ne, don mace ta zama makahuwa ba za a aure ta ba, don mace ta zama musakiya mai larura ba za ta auru ba. To ba ma wannan ba malama, wallahi yau ko ciwon sakila budurwa take da shi da kyar take auruwa. Sakila kawai duk wanda ya zo daga makota saboda rashin mutunci za ce wuuu ba ta da lafiya, sakila ne da ita, kar ka ƙara zuwa, an kore shi. A wannan wayanta ba ban san adadin lambobin yara 'yan mata masu ciwon sakila da yawa da suke ta neman a yi musu addu'a in Allah ya kawo wani a aura musu ba. Wallahi suka ce wai malam, wai ba kwa wa'azi ne akan taimako akan aure? Na yadda za a yi tunanin larura, ciwo yau da gobe, matsaloli, amma waɗanda suke da hali a cikinmu ba za su yi jihadi ba? Ba za ka yi aure don taimako ba? Saboda Allah, yanzu in mace tana da larura ba wanda zai taimake ta? Zarar yarinyar an haife ta ta zama makauniya, shikenan sai dai ta kama bara, a ba ta sanda ta kama bara, shikenan ba wani mai aurenta? Makafin guda nawa ne a gari da za su aure ta? Kuma yanzu daidai ne a haɗa makaho da makauniya? Ba tausayi a ciki wallahi. To wannan zalimmu ne, to ba ma wannan kaɗai ba. Duk lokacin da mace mijinta ya mutu, ya bata da tarin 'ya'ya, za ta daɗe ba ta auri ba a cikin wannan al'umma. Me yake faruwa? Wuu, 'ya'ya ne da ita, ana gudunta saboda tana da 'ya'ya. Ba taimako a cikin al'umma? Ba jin ƙai? Ba agaji? Ka ƙaddara ita ce mijinta ya mutu ya bar mata 'ya'ya, tana kabari. Ba za ka so ne a aure ta ya rufa mata asiri ba? Duk bazawarar da aurenta ya mutu in tana da 'ya'ya, ko tana da jariri, ko ta fito zance, kika kuskura kika fito zance wani ɗa mai rarrafe ya biyo ki yana mama-mama, da bazawarar nan ba zai ƙara dawowa ba, ya yi gaba. Kin san laifinta? Ya ganta da yaro tana da goyo. Wannan fushi ne rayuwar da al'umma ake ciki, ba tausayi ba jin ƙai. In mace mai jego ne, ko da ta cancanta zai auren, in dai da jego sai dai ta gama jegonta ta wullar da wannan kafin ta samu miji mai aure. Aibu ne ma wai ake gani wai, ta jego ka aure ta? Duka wannan mummunan tunani ne da ya kamata mu gyara shi. Wallahi ba daidai ba ne. Ya kamata mu zama masu jin ƙai, masu tausayi, masu auren tausayi, aure na jin ƙai, aure na taimako. Kuma ba zan gaya muku wani abu guda, abinda bincike ya tabbatar mana yanzu, da wahala mace idan za ta auri namiji wai ta rinƙa tambayar wai yana da kyau? Wallahi mata ba sa yi galiba. Wallahi wata kuka masa da tambaya, a dogo ne malam, a gajere ne, a fari ne, a baki ne, a mai kiba ne, bai da kiba, a mai kaza ne, mai sifar kaza ne, ba sa yi. Kawai yanzu mata abin da suke bukata a ba su namijin da zai rufa musu asiri kawai. Matan yanzu sun fi mu tsoron Allah da gaskiya akan abin da ya shafi harkar neman aure. Hajiya ba ma hikin rantse ba, ni fa da gaskiya nake faɗa abin da nake faɗa, ba da wasa nake faɗa ba, haka abin yake yi. Kowa ya sani, ba wata mace da wahala wai mace wai za ta zo aure wai tana zaɓe, sai ta zaɓi mai sifar kaza mai kawa. In kin ga ana zaɓe, to namiji ne. A bani fara, a bani doguwa, a siririya, mai ɗan kama kaza, mai dogon hanci, mai manya-manyan idanu, mai siraren in yatsu, mai kaza-kaza, kuma ta zama kamar tumatir harshenta, wane ne, in an zo magana kala, idan shi kuma ka dube shi, yadda kika san yawu aka tofar aka haife shi. Shi fa bai da fasali, ta ganshi baki giri wata tace gashi nan baki irin dimurmur gajere gagadarta ko magi Allah ya tsawaye amma wai shi ne aure yana shimfida sharuda me baki kala kaza shi kuma bakin sai da kasan bakin mahauta a wangale haka kada ku ji doran Allah a lokacin da kike shimfida wannan sharudan kai kuma ya kake kai ya kake ku nemi masu addini sai ku huta haka Imam Ahmad ya buga mana kyakkyawan misali akan wannan dabi'a sannan abu na gaba akwai khifatul mahari ana so a samu karancin sadaki karancin me karancin sadaki sadaki ya zama kai ya zama mai yawa da zai cutar da miji ya tsananta masa manzo Allah yana cewa fi alheri na auren rakin ku da albarka shine auren da yake sadakin sa bai da yawa sannan shi sadaki jama iya matsayin mace iya sadakin ta haka yake aure kuwa sadaki ba daidai bane wai kowace yarinya da kowace wai sadakin su tsaye a'a ina duba nauyinta da matsayinta a'a wannan ku tayi ilimi tayi karatu ta mahaddaci alqur'ani wannan a'a tayi makarantar boko tayi kaza tana da matsayi kaza tayi kaza wanda take da daraja a cikin mutane to sadakin ta yafi daraja yar kowa kuma gata nan an gama tsalle-tsalle da yawace yawace da tsince-tsincen kashin shanu da bin mahauta da tsince-tsincen waye an zo za a aure ita kuma sadakin ta ya za a haɗa ta da 'yar islamiyya mai zuwa karatu ai ba zai yi ba ai ba daidai ba ne ta gama yawo tana bin maza a unguwa kowa ya san ta kaza kaza an zo za a auren ta ya za ki haɗa ta da yarinya ustaziya mai zuwa islamiyya ta je boko ta dawo ta tafi makarantar islamiyya tana da ilimi tana da wayewa ga ilimin zamani ga ilimin addini ga mutuncin iyaye ga komai da sauransu yaya za a hada sadakinta da waccan yarinyar ba daidai ba ne kenan wannan yana so ya nuna mana cewa duk wacce take so sadakinta ya daraja to ta kara wa kanta matsayi ki kare mutuncin kanki ki kare darajar kanki kar ki bari namiji ya keta miki mutunci kowa ne an zo zance yana ta tabaki a kan me haram wallahi an zo zance hira yana matsowa kusa da ke bai aure ki ba in ya je ya gama tattabaki kuma ya ga wacce ta fi ki bai gudu kullum ya sa kina ta tura masa hotuna wata ma hatsari ki kike ta tura saboda ba ta da wayo gajaci ya je ya kin tura mai hotuna abokanansu sun sa bluetooth sun dauke hotunan ki sai ki ga hotunan ki a social media ana yadawa namijin wannan zamani bai da garanti sai kin gama tura masa hotunan ya ce ya fasa auren ki ce a dawo miki da hotunan ki ta ya za a dawo da su bayan sun riga sun fita ai ba kati kika bashi ba waya kika tura in kin goge ma ya riga ya gama dauke su kuskuren da kuke yana da yawa ki saki jiki namiji ya ta abubuwa da ke ya taba ta lokacinki ayi ayi ya fito ya ki fitowa daga baya kawai sai dai ki biya aure wallahi wata yarinya kira na tai tana kuka za ta mutu mace yi hakuri ta ce malam mutumin nan ya zaunar da ni ya hana ni aure me yake jiran sa samari suna zuwa ina ta koran su iyaye na suke ta zagi na nayi fada da ubana saboda shi ni fada da uwata saboda shi na kashe lokaci na saboda shi malam har naje na kama aiki yazo nayi aiki ina sayan mota na sayi mota yazo mota ta zama motar sa kullun da mota ta yake mu'amala kuma yaje shanye man kuma an zuba mai kudin mai da gama wahala wai duk wai yana ta shiri wai ina jiran sa irin yan matan nan masu jiran samari sai na yi karatu akan ku a wannan shekara yan mata masu zaman jiran samari a aure nace kawai wai sai na ji labari wai an daura masa aure nace what yar boko ce dama nace what wai me take ji haka kawai da suka ce wallahi shine sai ga hoton sa ya ci uban angwanci da amarci yana mata dariya a ita ma tana da zama da dariya take yanzu wani ne wannan aka ce wallahi shine wallahi faduwa ta Allah ya taimake ta ma tana da lamba da bugo tace ita kawai dan Allah in ga mata ya za ta yi tace ba abinda zan gaya miki illa in ce miki ke kika yi wa kanki kuskure ke kika kike kanki namijin wannan zamani lallabawa ake yi da ya zaki zauna wajen shekara tara kina jiran mutum ya gama hada kudin auren sa ashe wata yake nema dan Allah ku gyara a sauƙaƙa Sa'id ibn al-Musayyib ya auren da yarsa bidir hamaini ai an san darajar Sa'id ibn al-Musayyib ko to yayi wa yarsa aure da dirhami guda biyu Umar ibn al-Khattab yake cewa la tughalu fi muhuri nisa'i ku daina tsada a cikin sadakin mata ku daina tsada kamar yadda shari'a ta ce kada iyaye iyayen mata su tsananta sadakin matan ƴaƴansu su tsananta sadakin ƴaƴansu mata to kuma shi ma namiji bai da haƙƙin idan mace ta zo da dukiyarta ko kuma mace tana da kuɗi tana sana'a ya rinka tambayar dukiyarta bai halatta ba sai sa akwai namijin da in ka zo da dukiyarka ko kana dukiya sai ya mallake bai halatta ba ko aurenta ka zo yi kana wai bancikan wai tana da kuɗi nawa kika mallaka malamai sun yi magana akan haka imamu sufyanu sauri yace idan tazawwaja rajulu idan namiji ya auri mace wa qala kuma ya tambaya ayyu shay'in lil mar'ati me ta mallaka na dukiya fa'alam annahu lissun to ka sani wannan dan fashi ne inji sufyanu sauri kenan ba ruwanka da kudin da matarka ta mallaka shi yadda matanka dole ne a kanka ko da yar shugaban kasa ce daukar nauyin matarka in ita tafi kowa karfin kasuwanci a garinku dole ne ka dau nauyinta ka taimaka mata wannan dabi'ar da maza suke yi yanzu idan kina aikin gwamnati a ce wai za a raba 50-50 keki zai ke kula da biyan kudin makaranta da cefane shi kuma zai rika kawo masara ya kawo dawa ya kawo gero a'a wannan shekarar ke zaki biya kudin haya shi kuma shi zai biya kudin makaranta namiji ya zo ya dora miki cewa wai saboda kina sana'a wai ya daina daukan nauyin gidansa wannan haram ne san zuciya ne wannan karatu ina ma a maza nake wa karatun nan akai musu shi tafsirin da rako to bari zan danga dabarar da za a yi a buga musu shi a can wannan matsala ta cin kuɗin mace idan mace tana sana'a miji ya cinye mata kuɗi ya zama ruwan dare wata ba unguwa ta je wani yayanta daga Abuja ya zo ta je ta gaishe shi ta san duk wacce take da yaya yana wani gari mai namun hinci to ni fa zan je gaidawa ne ta je gaishe shi ya dan dunkulo ya dubu kaza mai dan nauyi haka a ce an balame ba ta ina zuwa ta ce miji ai ka gama abu kaza ba ne ce a wari an saka da alkhairi ya ce mi kosu ta ce tun da ya karbi kudin nan an saka din duriyar sa in ba sa'a ba na nan da Allah gidan kishi yake zai je ya ta siyo mata kajin bakin titi su cinye kudin ba laifi a taimaka masa wata ce kullum idan na zo kayan jaurana sai ya ce wance ba 3,500 ta ce to yaushe za ka biya ya ce rubuta bayan za ta yi biyu da Allah zan samu 5,000 ne saboda ya lura kina sana'a kina samun kuɗi yaushe za ka biya ne rubuta ƙarshen wata wallahi wance ban samu na biya albashina ba albashi ba a jiyan ba da Allah zan samu 10,000 ni fa wallahi kudin nan sun fara yawa take miki rubuta ya rubuta bashi ya taru ya rantsa da Allah duk ranar da ta bude baki ta tambaye shi bashin nan sai haka aikin banza matan ƙarshen zamani marasa kunya kina tambayar mijinki ba girmamawa ba mutuntawa ni zaki rena hankali kina tambaya na kina tayawan magana to shikenan daman auren ba dan Allah kike ba aure ne ba dan soyayya ba shikenan za akan kudinki kake zo ki tada muna ki takura mu to nawa ne ma kudin naki wada ichi sai in baki kudinki kuma in baki takarda a'a kai hakuri Allah ba ka hakuri ya ci na auren ta kin ga shikenan ya ci kudi sun tafi amma haka suke ko ba haka suke ba yanzu wannan daidai ne Allah ya ba su ikon gyarawa dan haka in kin samu ɗan kudin ki ku jayi ana taimakon gidan ana taimakawa amma dai ki bi a hankali ni ba ban ce kake ba miji kudi ba kuma ban ce ni ina muku bayanin hakikanin yanda ake ciki ne kuma zalunci ne na miji matarsa ta samu gindin kafuwa da kafarta ya cinye mata kudin ta wannan zalunci wata kudin gadan ta ichi ne mata kudin gado uban ta bar mata gida uban ta bar mata shago yaje isa yadda su kuma yi mata kishiya da kudin kawai sai ai shiru da kai nake in kai ma haka kake da kai nake a wannan muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tun taban harshe muna neman afuwar Allah wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.